This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaya Jamhuriyar Niger. Kuna yajin wannan shiri ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan su a Zangon FM. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ne ke fatan kun wuni lafiya.
Tattauna abin da shafi Nigeria da kuma abin da yake aikowa a can Northeastern Nigeria batu insurgency da kuma abin nan na Boko Haram. Musan wannan babban matsala ne a duniya wanda ya shafe mu bare ma jihohin mu nan na Adamawa, Borno da Yobe.
Dan majalisar dattijai daga jihar Adamawa Akaji. Haka nan kuma mun samu labari dazu-dazun nan an samu fashewar wani abu a tashar motar daɗin kowa da ke garin Gombe, muna da rahoto. Kazalika kasar Kamaru fashe kamar guda biyu a wurare daban-daban sun halaka mutane fiye da 10. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yace kasa da kasa na shirin dage takunkumin da aka azawa Iran. Shin a ganinku jama'a suna bada gudumawa da ta dace wajen dakile hare-hare da yan bindiga suke kaiwa? Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kashe mutane akalla 20 yau Laraba a yankin arewacin Kamaru a wasu har-haren kunar bakin wakin da jami'ai suka dora laifin su kan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram daga makociyar su Najeriya. Har-haren sun wakana lokaci guda a wata kasuwa da kuma wata unguwa dake Marwa, babban birnin jihar Arewa mai nisa ta Kamaru. Wani dan kasuwa dake wannan kasuwa ta birnin Marwa, Usmail Tukur, ya shaida wa Murya Amurka cewa daruruwan mutane sun ji rauni kuma an garzaya da su asibiti. Gwamnan jihar Mijin Yawa Bakari ya ce hukumomi suna gudanar da bincike, amma kuma ya ce yana karfafa zaton wannan aikin ta'addancin na kungiyar Boko Haram ce. A makon da ya shige kamar ta haramta sanya niqab a bayan da maharan Boko Haram suka tayar da bambamai a garin Port Harcourt da ke kan iyakar Kamaru da Najeriya. Maharan mata ne da suka rufe fuskokinsu da niqab. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na Yuli, rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan Boko Haram. A wata hira da ya da Murya Amurka, Buhari ya ce Najeriya za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta kunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Musta Buhari, wanda ya fito daga yankin arewacin ƙasar inda matsalar ta Boko Haram ta fi kamari, ya ce ana samun ci gaba a faɗin da Najeriya ke yi da kungiyar, inda ya ce an kashe da yawa daga cikin kwamandojin kungiyar. Ya kuma ƙara da cewa ana horar da karin ƙasashen Chadi da Niger da Najeriya da kuma na Jamhuriyar Benin domin tunkarar mayakan na Boko Haram. A ɗaya ɓangaren ma kamar za ta ba da nata gudunmawar dakarun. Yanzu haka dai shugaba Buhari na nan birnin Washington, inda yake shirin kammala ziyarar aiki ta kwana hudu da ya kawo nan Amurka. Ana shin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce shugabannin Saudiya sun tabbatar masa cewa suna goyon bayan matsayar da aka cimma na dakatar da shirin nukiliyar Iran da zai shiga tarihi. A yau ne shugaban ma'aikatar tsaron na Amurka ya gana da Sarki Salman da ministocin ƙasar a Jeddah. Daga baya ne ya faɗa wa manema labarai cewa Saudiya ta yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma da Tehran, inda ya ce baki ɗaya Sarkin Saudiya da ministocinsa sun nuna goyon bayansu ga cimma matsayar. Mako guda da cimma matsayar, amma hukumomin Saudiya dai ba su fito sun yi tur ko na'am da matsayar ba. A jiya Talata, Carter ya gana da dakarun haɗin gwiwa arewacin Jordan a wani sansanin soja da ke ɗaukar ragama tsara yakin da ake yi a Siriya. Daga ƙarshe, 'yan sandan arewacin Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake da ke kan babur ya kashe mutane 19 da raunata kusan 40. A yau Laraba, wata kasuwa mai cike da ɗimbin jama'a, mataimakin shugaban 'yan sanda Barelia Bashir ya faɗa manema labarai cewa harin da aka kai gundumar Almar da ke lardin Payab an kai shi ne da niyyar kashe sojoji, amma yawancin mutanen da aka kashe masu fararen hula ne da basu ji ba basu gani ba. Ana kuma tsammanin karuwar yawan mutanen da suka rasa rayukansu. Har yanzu dai babu wani da ya fito ya ɗauki alhakin harin, mayakan Taliban ne suka saba kai har-har kan jami'an tsaro a lardin. Muƙaddashi mai kula da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya dake Afghanistan, Nicholas Hayeson, yayi Allah wadai da harin, inda yace irin wannan mummunan harin da aka kai kasuwa kan fararen hula alama ce dake nuna rashin mutunta rayuwar dan Adam.
Madan labaran duniya ga maji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC, Sarfilu Hashim ya gabatar. To madan la dazu-dazun nan ne muka samu rahoton an kai harin ba matashar dadin kowa dake garin Gombe. Ga rahoto da wakilin sashin Hausa Abdul Wahab Muhammad ya aika mana kan haka.
Dazu-dazun nan ne wasu tagwayen bama-bamai da aka nasa su a tashar dadin kowa a jihar Gombe suka tarwatse da janyo mutuwa da kuma jikkata mutane da dama. Kamar yadda wani ga nau'i shi da mini a zantawa da shi ya ce bama-baman sun tashi ne ɗaya bayan ɗaya.
Yin mai tashi a cikin dadin kowa.
A ina?
A cikin dadin kowa.
Cikin tashin mota ne?
Tashin mota ne. Wajen mota yanayin da za a fita.
Haka.
Sannan da kuma ɗaya akwai hanyar zai tafi anguwar Nasarawa shi ma kan kwana. Shi ma nan ɗaya tashi a wurin.
To yaya yanayin gun yake? Kaman akwai an samu jikata ne?
Akwai mutuwa, akwai jin ciwo. Wani abin da ya fita, wani kamar ya fita, wani kan ya fita. Wani suke zayare da ji, yanzu suke zayare da ji. Abin ba can gari.
Yanzu a ina kake inda muke magana da kai dinnan?
Yanzu a kan nan ina magana ina kusa da tafiya, jaf gani ga inda ke duniya mutane.
To ba jami'an tsaro ne a wajen?
Sai suke tikawa da kawa, suna biyan mutane a mota. Wanda suka jikata da wanda suka mutu ana ta jiba ana ta jara su a jiki. Kuma mutane suna jama'a suna taimakawa. Kawai ana zaune ne kawai gafu ya kai. Wuri ne ana hada-hada, akwai masu da doya, masu jayi, akwai masu nama.
Haka ne.
Akwai masallaci zuwa ke da wuri.
To amma bai taɓa masallacin ba ko?
Eh, bai taɓa masallacin ba.
Kuma bom ɗin kace sau biyu ne ya tashi.
Eh, sau biyu, wuri biyu, wuri daban-daban ne.
Amma duk a cikin tashar motar ne?
Eh, a bakin tashar ne, mu wajen da za a fita. Eh, kuma a kan kwana akwai layi da ya shiga anguwa a gefensa, layin Nasarawa.
To yanzu ya yanayin gun yake ganin dai cewar ana ta kai kawo ga jami'an tsaro ana ta
jama'a dai suna nuna alheri ba kan wannan al'amari dai ba kowa na jami'an wannan abu wallahi jama'a dai wurin su ne mun ga da bin da su ne yake da jama'a kawai shi ne
sai dai duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an tsaro bai nasara ba da yan tantabe shi suka ce ba su za su ci gaba da ayyuka amma daga baya za su ba ni bayani. To idan ba mance ba wasu tagwayen ba mabaman sun tashi a babbar kasuwar garin Gombe a ranar jajiberan karamin sallah da ya janyo mutuwar mutane kimanin 50 wasu mutanen su 70 kuma suka samu rauni.
Akwai na boye wanda kawai rabbi kai kasan su durguru guje shirin su kamar dashi bisa kansu da sun kira ka Allah dan mi ga bukatun su ka juyar da bukatun su ya zani jalalun subhanallahu wa ni'mal wakil tutar gloria har kolara gami da tension tutar hawan jini har typhoid in addition tuta ta kuturta da makanta a conclusion tuta ta kanjamo
haka nan kamar yadda kuka yi cikin labarai an kai wani hari a wurare daban-daban biyu a Marwa cikin kasar Kamaru kuma mutane fiye da 10 sun halaka kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilinmu a yankin Mamadu Danda ya aiko mana.
A nan a jimillar abinda aka rasa rayuka kamar yadda sanarwa ya saida mutum 13 ne suka riga magidan gaskiya 32 kuma sun ji rauni. Wani gwamnati jihar Arewa mai nisa Mijawa Bakari bayan abun ya faru ya je ya zaga ya gani abin da ya faru kuma ga abin da yake cewa Mijawa Bakari yana cewa ya je ya zaga anguwar Bamare da kuma Funange inda ya tarar akwai wanda suka ji rauni haka akwai kuma wanda ma suka rasa ko kafafu ko hannayensu kuma dukansu an kai su asibiti saboda kula da su da kuma kare lafiyarsu. Hawa yau ya ce ya gayyaci taro inda a cikin wannan taron aka dauki mataki saboda ganin saboda tsaurara matakan tsaro ya yaba masojoji game da aikan da suka tafiyar a wannan abun da ya faru daga cikin waɗanda suke cikin garin Marwa wanda kuma abun ya faru lokacin da suna cikin kasuwan da ko wanda ya bugo mini wanda ko ne mi da saka kai sunan shi
ke wajen duniya ko kun rabin ya faru ko bi sai ya ga abin ya bake
A halin yanzu dai an yi hani da amfani da himar a cikin wannan jar arewa mai nisa kwata-kwata haka ma da wasu jihohi na ƙasar Kamaru. Yanzu dai ana nan ana tsaurara matakai cikin dukkanin biranen ba kawai cikin jihar arewa mai nisa ba. Muhammadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai maimaka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa kuri'ar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jefa domin ɗage takunkumin da ya kafa ma ƙasar Iran alama ce ta nuna yarda da yarjejeniyar da ƙasar ta cimma da wasu manyan ƙasashen duniyan nan guda shida kan shirin nuclear ta. A cikin wata hirar da ya da sashen Farisanci na muryar Amurka, Sakataren Kerry ya ce su kansu ƴan ƙasar ta Iran za su ci moriya idan har hukumominsu suka aiwatar da wannan yarjejeniya tsakani da Allah.
I think that if the deal goes through and is fully implemented, the people of Iran are going to see an improved standard.
Yace ina jin cewa idan har dukkan sassan suka zartar da wannan yarjejeniya aka aiwatar da ita sosai, al'ummar kasar Iran za su ga ingantuwar rayuwa, za a dage takunkumin da aka sanya ma kasar, harkokin tattalin arzikin kasar zai bunƙasa saboda kasuwanci tafiye-tafiye da makamantansu duk za su ƙaru. Ita dai wannan yarjejeniya ana buƙatar sai majalisar dattijan Amurka ta amince da ita, amma kuma akwai matsala saboda ƴan Republican da dama a majalisar sun lashe takobin ganin cewa ba a yi hakan ba. Masu kallon lamirin wannan yarjejeniya sun ce ba a taɓa wato bata biya buƙata ba domin maganar nuclear kawai ta yi ba tare da sauran batutuwan da Amurka take takun saƙa da Iran akai ba. Sakatar Kerry ya ce akwai dalili.
If we had chosen any number of issues between Iran and the world community or between the United States and Iran, you know, we'd have been negotiating for 10 years and never gotten anywhere.
Muna iya kaiwa har shekaru goma cir muna tattaunawa da Iran idan mun ce za mu tattaro batutuwan da ƙasar Iran take taƙaddama da su tsakaninta da sauran ƙasashen duniya ne bata ƙare wato za ta ƙare ba mu cimma wani abu ba. Yanzu ma akan batun nuclear kawai shekaru hudu muka shafe muna tattaunawa da su. Sakataren Kerry ya ce wannan yarjejeniya ta nuclear da ƙasar Iran ta tarihi ce wadda kuma za ta biya buƙatar kowane ɓangare, wato su ƙasashen duniya za su tabbatar cewa Iran ba ta ƙera makaman nuclear ba, yayin da ita kuma za a janye takunkumi da aka aza mata da ya nakasa mata tattalin arzikinta. To rahoton kenan, kamin mu bude layukan tarho domin ku bayyana ra'ayoyinku sai a saurari wannan tare da baku hakuri rahoto da za mu kawo muku na ɗan majalisar dattijai daga jihar Adamawa kan hare-haren ƙunar baƙin wake da abubuwa da Boko Haram ke yi, sai a bi mu bashin sa zuwa shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu a shakata da wannan.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Ku cancanta ku sa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda akai garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kukai garkuwa da yan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda kukai garkuwa da yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba tausaya waɗanda kukai garkuwa da yan mata mu har hada kan mu duk mu mata aikin ci gaba tausaya waɗanda kukai garkuwa da yan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba tausaya waɗanda kukai garkuwa da yan mata abinda lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kukai garkuwa da yan
baya yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655. To madalla mai kira na farko daga Bauchi ko?
To
bismillah.
Hello?
Ci gaba mana malam daga murya.
Kana ji na?
Ina jin ka.
Hello?
Ina jin ka malam, amma kana kusa da radio ka, ya za kai ka ji ne, ka bude radio kana so kai magana, kana so ka ji kanka radio kuma kana so kai magana a radio. Mai kira na gaba. Bismillah, mai magana bismillah, kana ji mu daga ina?
Daga Gombe.
To daga Gombe, ci gaba.
To sunana Bappa Haruna Damba.
Malam Bappa kar kai nisa, in kana so kai magana kai ka nisanci radio nan ko ka rufe shin babu sai in yanke layinka.
Okay, shukran, na gode.
To ci gaba.
To wannan al'amura sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan cikintuni waɗannan masifo. Waɗannan al'amura sai ka rasa ma menene ake so a cikin.
Malam
ana so a rage Allah.
Allah ya kare, Allah zai karbi addu'a, amma kana jin jama'a suna yin abin da ya kamata su yi, suna taimakawa wajen bada bayanai don a dakile wannan, in ba tare da taimakon jama'a ba, abin da masana suke cewa da wuya a samu nasara wai don jami'an tsaro kadai ba za a dakile wannan al'amari ba sai da taimakon jama'a, don su suke suka san mutane da ke tare da su, suka san irin halayensu da abubuwa da suke aikatawa. Shin jama'a suna bada gudunmawa da ta dace wajen shawo kan wannan al'amari?
Wannan kam haka ne, jama'a suna bada wata da har ba a gani a masallatai da majami'u da kuma kasuwanni duka ana yin shingaye wanda dai dan aikata cajin mutane. Wannan duka jama'a suna yin kokari ne saboda dai a ga an kawo ƙarshen wannan matsifa. Allah dai ya kawo mana ƙarshe.
To madalla mun gode, yanzu kuma bari mu nufi Kebi. Halo, mai kira da Kebi. Halo,
Alhaji Umaru birnin Kebi.
Na ma
sani da Alhaji Umaru mai gadi birnin Kebi. Gaskiya gaskiya jama'a suna taimakawa, kuma ya kamata a yi taimako ko yaushe a yi addu'a. Addu'an nan Allah ya so bakani ce mai ƙarfi, wanda yake insha Allah wani ana yanke ana haɗa kai, Allah zai taimake mu. Ne ta roƙo Allah ya taimake mu, ba mu sa'a ilahiya, ya kare mutane duniya.
Amin. To madalla, yanzu kuma za mu koma Gombe.
Hello?
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 Hello, muna jinka, kana ji na mai kira daga Gombe?
Ina jinka.
To bismillah.
Sunana Muhammad Ahmad Muhammad.
Na'am.
wannan al'amari mu ba abin da zamu faɗa akan wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Eh,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ko muna kira ga dukkan musulmi na duniya gabaki daya a taimaka mana da addu'a akan wannan al'amari. Ubangiji Allah ya mana gudunmawa ya dakatar mana da wannan lamari.
Eh,
masu wannan abu Ubangiji Allah ya mana maganin su.
Amin.
Kuma Ubangiji Allah,
to mun gode, yanzu kuma bari mu nufi jihar Plateau.
Yawwa, Suleiman ne daga jihar Plateau, karamar hukumar Shabida.
Na'am.
Wannan abubuwan da yake faruwa dai sai dai mu ci gaba da addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen shi, don gaskiya duk wani tunanin mu wannan abu ya wuce.
Na'am. Malam, abinda masana suke cewa sai da taimakon jama'a wajen bayarwa hukumomi bayanai za a samu nasaran shawo kan wannan al'amari. Kana ji jama'a suna bada gudunmawa da ta dace wajen shawo kan wannan al'amari?
A gaskiya tsakani da Allah jama'a ba ta bada gudunmawa.
To,
gudunmawan da jama'a ya kamata su bayar, tunda dai inda kowa yake dai a inda kowa yake a inda yake, yawa san wannan ya san wannan, wanda ka ga ba ka yarda da al'amarin shi, to ka ga ba ko idan sani, wanda kai ba ka gane shi ba ya shigo cikin ku, to yana da kyau ka sanar da jami'an tsaro, kuma ku da kuke zaune a gurin haka za ku iya faɗa gaskiya, mu ba mu yarda da wannan, to sai wancan da ka shigo nan mu ba mu yarda da al'amarin ta ba, ya kamata a sanar da jami'an tsaro tun wuri kafin mutum ya faru.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam, ina wuri?
Lafiya kalau.
Madalla, game da wannan abin da jama'ar wa malam sahabo.
Na'am.
To, wannan labari sai dai mu koma ga Allah mu yi addu'a, Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen sa.
Eh, malam, Allah yayi, malam masana suka ce Allah yayi ka kana da hankali, me kake yi wajen ganin an shawo kan wannan al'amari? Jama'a suna bada gudunmawa da ta kamata wajen bada bayanai kan mutane da suke tare da su.
To, muka da mutum ne
da shi ba mun gode ƙwarai. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa. Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alai Jafar ne daga Nasarawa.
Na'am.
Na'am.
To, bismillah mana alaji, me ya guduma har ka kana?
Wannan al'amuran da yake faruwa.
Muna jinka.
Wannan abubuwan da yake faruwa muna mu ya kamata ai mu yi tauro kan Allah gaba daya. Ya Ubangiji Allah kai mana maganin wannan al'amura.
Allah zai malam ai ban tare numfashinka ba, Allah zai yi maganin wannan al'amari, amma kuma kai ma kana da haƙƙi na a matsayinka na mutum mai tunani mai hankali, kana jin mutane suna bada gudunmawa da ya kamata wajen a shawo kan wannan al'amari, ko sun zuba hannu suna jiran sai soja da ƴan sanda su zo su dakile musu al'amarin?
Ai, al'amura na tsaro irin wannan kamar
yanzu kuma bari mu nufi jihar Kebbi.
In dai kai ba hukuma ba ne abu al'amura, sai
a bismillah. Mai kira daga Niger, bismillah.
Yawa, Malam Usman Darakta ne daga Ushishi.
Na'am.
An yi ni lafiya ya akari jama'a?
Alhamdulillah. Mai a gudunmawar ka?
Wallahi gudunmawa na, ina kira ka Janar Buhari. Wallahi ya dawo gida, ya dawo Najeriya, ya zo ya nemi dagantai daga kasar grassroots da wannan union da ake National Union of Road Transport din nan. Duk garejin da aka sauka a duba mutane su wane ne a mota, wane ne zai fito, malam da dattai da sarakuna su sa ido su tura mutanen su yanda za a samu tsauraran security a cikin al'umma, ma ba wai yanda JTF nan suke, wannan a same su su zamu a kowane jihohi ana kula da su. Saboda in baka manta ba, Malam Albani ya ce wallahi mutanen Boko Haram sun yi addu'a a Najeriya, suna na a kowane hanya, kuma in za a kula dole sai an samu na tsatsen security daga ta sarakuna da union din nan, kungiyoyi na transport workers din nan.
To, mun gode kwarai da gaske, kaman kana nanata abu shawara da ka ba tun da farko, mun gode Allah saka da alheri. Yanzu kuma bari mu nufi Abuja.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Aminu, majidadin sandanan samarin zare da ke nan Abuja.
Na'am.
Ni abin da nake cewa shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata mutane dukkan musulman duniya a taru a tsaye Najeriya addu'a Allah ya kawar mana da waɗannan mutane daga cikin wannan
Allahumma amin. Amma maudu'in shirin shine kana jin jama'ar ƙasa suna bada gudumawa da ya kamata wajen shawo kan wannan al'amari ta wajen baiwa hukumomi bayanai irin mutane da suke tare da su, saboda mutanen cikin jama'a suke kuma suna da makwabta, suna da ƴan uwa da sauransu. In kaga wannan abin harin yana shafar kowa, jama'a suna yin
eh gaskiya jama'a suna yi tunda ana addu'o'i kuma kullum mutane suna addu'a. To Allah ya kara addu'a don babu wani.
Jama'a mun gode kwarai da gaskiya Allah saka da alheri ga waɗanda suka samu lokaci suka kira, waɗanda su samu dama ba gobe ma rana ce, mun gode.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kotun da ke samun goyon bayan ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU a ƙasar Senegal ta fara gudanar da shari'ar tsohon shugaban Chadi Hissène Habré, wanda ake zargi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da azabtarwa a cikin shekaru takwas na mulkinsa daga shekarar 1999 zuwa shekarar 1990. Fara gudanar da wannan shari'a ta Dakar babban tarihi ne ga aikata adalci a Afirka, wanda wannan shine lokaci na farko da kotun wata ƙasa a nahiyar ke shari'ar tsohon shugaban wata ƙasa bisa zargin keta haƙƙin bil'adama. Wannan shari'a ta kawo ƙarshen gwagwarmayar shekaru 15 da waɗanda abin ya shafa da kuma masu fafutukar kare 'yancin ɗan adam suka yi domin gurfanar da tsohon shugaban a Senegal, inda ya gudu ya yi hijira bayan juyin mulkin da aka yi masa a shekarar 1990. An ɗorawa Habré laifin azabtarwa da kashe mutane kusan 40,000 a yayin da yake jar dagamar mulkin ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya. Amurka ta yabawa gwamnatin Senegal da ta tarayyar Afirka domin gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Chadin a gaban wannan kotu a Senegal. A matsayin alamar goyon bayan muna ci gaba da wannan yunkuri, jakadan Amurka da ke Senegal James Zamwalt tare da babban jakada akan aikata laifukan yaƙi Stephen Rapp sun halarci zaman farko na shari'ar da aka yi ranar 20 ga watan Yuli. Shari'ar tana da amfani kwarai wajen yi wa waɗanda aka yi wa kisan kiyashi a lokacin mulkin shugaba Habré adalci, kuma za ta kasance a matsayin gargaɗin cewar kowane irin mukami suke da shi dole ne a gurfanar da masu aikata irin wannan laifi na cin zarafi da yi ma jama'a kisan kiyashi a gaban kuliya. Amurka na goyon bayan shari'ar adalci kuma ta kudura aniyar taimakawa domin kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama na ganin dama da wasu ke yi ko suke aikatawa ba tare da an hukunta su ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau,
wanda ya kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
An kashe akalla mutane 20 yau Laraba a yankin arewacin Kamaru a wasu harharren kuna bakin wake da jami'ai suka dora laifinsu akan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram daga makociyar su Najeriya. Harharren sun wakana a lokaci guda a wata kasuwa da kuma wata unguwa da ke Maruwa, babban birnin jihar Arewa mai nisa ta Kamaru. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na Yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan Boko Haram. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, Buhari ya ce Najeriya za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta ƙunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. A yau Laraba, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce shugabannin Saudiya sun tabbatar masa da cewa suna goyon bayan matsayar da aka cimma na dakatar da shirin nukiliyar Iran da zai shiga tarihi. A yau ne shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ya gana da Sarki Salman da ministocin tsaron ƙasar a Jedda. 'Yan sandan arewacin Afghanistan sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kai a kan babur ya kashe mutane 19 da raunata kusan 40 a yau Laraba a wata kasuwa mai cike da ɗimbin jama'a.
To madalla a gaishe ka dole kuma masu sauraro, abin da ya sawa kenan cikin shirin, sai kuma can da asuba za ku ci mu da sabbin shirye-shirye ciki har da domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da kuma Julie Resignation da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, sai can anjima da asubahin mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.